أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان هكا إني من سلم تأدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى غوديا أئر النئم من ديمنا وإن دباس قاروة يا قال هذا مو أولنا مجلسي من البركة وانديك مسلاة الإحسان محمد ابن هتور جي أر إي أكان دابو أولنا يمتي نران الليتنن وانديك كما أشرن قوة رمضان شكرة دبو لايا لدريه دو أربعين دبقوي bayin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine yazo daidai da 9 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 20 ga watan Ramadan, amma fa sai mun kalli shekara ta 72 daga hijira, mun juyar da taskar tarihin mu zuwa yankin Sindu inda yau kasar Pakistan take. A wannan rana ne aka haifi wani saurayi wanda ya zama kyakkyawan misali ga samari ta yanda ya yi amfani da samartakarsa musamman ma irin shekaru mafiya hadari na samartaka. Wato saurayi ne ɗan shekara 17 wanda ya je ya buɗe wannan yanki na Pakistan da wani ɓangare na India. To a irin wannan rana ne aka haifi wannan saurayi, wanda wannan jarumi ya ɗaga tuta. Kaɗan kake irin samun su masu ƙarancin shekaru, yawanci ana buga misali ne da Al-Iskandar al-Makadoni wanda shi ma yana ɗan shekara 24 ya mulki duniya. Sai dai shi wannan jarumi namu, wannan gwarzo na wannan taska tamu, lalle haƙiƙa shi yana ɗan shekara 17 ya je ya buɗe birnin Karachi da ke Pakistan da wasu sassa na ƙasar India, ya kafa adalci da musulunci a wannan nahiya, wanda dududu yana ɗan shekara 24. Allah ya masa rasuwa ta hannun azzalumai maƙiya Allah waɗanda suka yi amfani da biyan buƙatarsu na siyasa suka halaka wannan saurayi. Wannan saurayi ba kowa ba ne, lalle da yawan mu ba mu san shi ba ko ba mu taɓa jin sunansa ba, shine Muhammad bin al-Qasim al-Saqafi, wanda daga jin Saqafi ka san yana da alaka da ƙabila ta Saqifa ko ƙabila ta Saqif, wanda alaƙar su ma ta fi kusa da wannan ɗagiya azzalumin shugaba wanda ya shahara wajen zubar da jinin mutane, wato al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi. Sunan wannan jarumi cikakke Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad bin al-Hakam bin Abi Aqil al-Saqafi, wanda babansa shine al-Qasim dan Muhammad, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo ƙasar Iraki lokacin da aka yi yaƙi tare da Abdullahi bin Zubair da kuma ɓangaren Bani Umayya su Marwan bin al-Hakam da Abdulmalik bin Marwan, wanda shi baban Muhammad bin al-Qasim dalilin zuwansa Iraki kenan. shi ya sa bayan wannan yaƙi sai ya zauna a wannan gari na Iraki, wanda kuma shi Muhammad ibn al-Qasim ɗan baffa ne, mana da babansa da Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi, mana wa da ƙani ne, wanda kaga dukkaninsu Saqafawa ne. Wanda in ka kalli wannan aiki da wannan jarumi ya yi, lokacin in za ka kalli Biladus Sindu, shi ne a lokacin ake kiran wannan nahiya da Sindu, wani ɓangare ne na ƙasar Pakistan a yau, da wani sashi na ƙasar India, da wani ɓangare na Bangladesh, duk su ne suka haɗa ƙasar Sindu, wanda tun farko-farkon halifofi na Musulunci, musamman zamanin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na biyu, al-khalifatur rashid Umar bin al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, ya fara tunanin musulunci ya je ya bude nahiyar Sindu, wanda daga nan ne kuma bayansa khalifan daular nan ta Bani Umayya, sahabi mai daraja Muawiya bin Abi Sufyan, shi ma ya ƙara tura wani komanda da ake ce da shi Al-Muhallab bin Abi Sufra, ya je ya yaƙe nahiyar Sindu, wanda wannan ne ya sa musulmi suka fara shiga wannan nahiya. To lokacin da Al-Hajjaj bin Yusuf Saqafi ya zama gwamnan Iraq, shi ma sai ba da muhimmanci wajen a buɗe wannan nahiya ta Indiya a kai musulunci wannan nahiya. Wanda shi Muhammad bin al-Qasim al-Saqafi an haife shi a shekara ta 72 daga hijira a birnin Ɗa'if, wanda mun ji Ɗa'ifa tana ɗaya daga cikin manyan birane wanda ake takama da su wajen civilization, wajen wayewa da cigaba. Ai shi ne ma Quraishi, kamar yadda muka ji a tarihin Khalid bin al-Walid shekaran jiya, suke cewa me yasa ba a saukar wa ɗaya daga cikin mutum biyu masu girma na alƙaryun Makka da Madina Qur'ani ba, wanda dama Ɗa'if tana ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin ƙabilu, da ita da Makka su ne ƙaryata ne ɗin kenan. A wannan aka haife shi a zamanin halifancin Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhuma, wanda a shekara ta 75 daga hijira, bayan da ya cika shekara uku da haihuwa, sai aka naɗa ɗan uwan mahaifansa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya zama gwamnan Iraki. A lokacin Iraki ɓangaren Indiya yana ƙarƙashin gwamnan Iraki, daga shi ma sai Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya ga yana da tunanin ya je ya kai musulunci ɓangaren Indiya. A lokacin ne, a daidai lokacin da shi Muhammad bin al-Qasim ya taso, sai Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi sai ya bar shi gwamna a garin Basara. To daga nan ne sai Muhammad bin al-Qasim ya fara idansa ya fara buɗewa da mulki, ya rayu tsakanin sarakuna da jagorori a birnin Basara, kasancewarsa kuma yaro ne ƙarami. Daga nan sai Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi sai ya gina wani birni, wanda ya tara askarawa da rundunoni a wannan birni, wanda ya kira shi da suna birnin Wasit. To a lokacin sai Muhammad bin al-Qasim sai ya dawo wannan sabon birni, ya fara karɓar horo na soja da jarumta, wanda tun yana yaro ya fara karɓar yanda ake training da jarumta, wanda shi ne ya zama babban kwano, wanda lokacin bai kai shekara 18 ba, yana ɗan shekara 17, wanda lallai haƙiƙa Muhammad bin al-Qasim kyakkyawan misali ne ga matasanmu a yau, wanda lallai haƙiƙa ya kai matashi, idan kana so ka ci nasara a rayuwa, in kana so gabanka ta yi kyau, in kana so nan gaba ka yi kuɗi, ka hau motoci, ka gina manyan gidaje, to lallai haƙiƙa waɗannan shekaru na 17, 18, 19, 21 sai ka kula da su, su ne shekaru mafiya haɗari ga dukkanin matashi. a nan ne matashi saboda ɗabi'unsa psychologically ya ginu yana tashin balaga, yana jin ƙarfi da isa, yana sha'awar wayewa. To a lokacin in bai samu hasken addinin musulunci da tarbiyyar musulunci da sa idan mahaifa da sa idan ƴan unguwa, to lallai haƙiƙa a lokacin ne matashi yake fandarewa. Duk wanda zai baka labari ya koma harkar shaye-shaye, ya koma harkar sace-sace, ya koma harka mara ta kyau, to yawanci yakan tsinci kansa ne tun daga waɗannan shekaru. Shi sa wannan shekaru ake so iyaye su dage wajen addu'a da sawa iyaransu ido da suwa suke mu'amala, domin da yawa abin da yake lalata matasa a lokacin su ne abokai. Miyagun abokai suna taka rawa wurin ya lalata tarbiyyar matasa, kuma society yana da tasiri. Shi sa malaman tarbiyya suka ce tushen tarbiyyar yaro wurare ne guda uku. Na ɗaya al'usra, family ɗin da ya fito. In aka ci sa'a ya fito a kyakkyawan family, ya fito a gidan makaranta, to za ga ba abin da yake sha'awa sai karatun alƙur'ani, sai karatun addini. In ya fito a gidan kasuwanci, ba abin da yake sha'awa sai kasuwanci. In ya fito a gidan farauta, ba abin da yake sha'awa sai farauta. In ya fito a gidan siyasa, ba abin da yake sha'awa sai siyasa. To gida yana taka rawa, domin yaro yana kwafar abin da ya taso ya ga mahaifansa ko yayyensa ko ƴan uwansa ko ƴan family ɗinsa suke, sai ya sha'awa shi ma ya zama wani. To kaji tasirin al'usra, family kenan. Sai wuri na biyu shine al-mujtama, society da yaro yake rayuwa. Wannan yana taka rawa sosai, domin yaro zai iya samun tarbiyya a gida, amma idan society ɗin ya zo ba shi da kyau, in ya fito yana cuɗanya da marasa tarbiyya, to sai ya zama shi ma ba shi da tarbiyya. Shi sa wai abin da mutane suke sakaci, ka ce wai ni na killata ɗana ko ni babu ruwana don waɗannan sun zo suna shaye-shayensu, suna barazana, suna zara idanu, sun zo sun sa ɗinɗimemiyar rikoda suna jin kiɗa, ko sun ɗauko DJ ana baɗala ana rawar iskanci a zuba musu ido, wannan sakaci ne ga society. Yana ɗaya daga cikin abin da yara na baya suke kwaikwaya. Duk yaron da zai fito tun bai san me ya taba ban ya gana sawa abu hayaki a baki, to in ba ci sa ba sai ga ya ɗauki tsinke yana so ya gwada. In ba ci sa ba wa'innan suna aikensa zo kai, sai ya zama cewa yana kwaikwayar abin da suke. Amma da zai ci sa unguwar da zai zo in ya fito sai ya ga dala'ila ake yi, to zai ƙoƙari ya zama shi ma ya iya karatun dala'ilu. In ya fito ya ga unguwar yawanci har da ƙur'ani ake, ƴan musabaka ne, shi ma zai ƙoƙari ya zama cewa ya zama ƴan musabaka. In ya fito ya ga unguwar ƴan bal ne, dukkaninsu aski suke na banza kuma bal suke, to shi ma zai taso da wannan. Shi sa wannan wajibi ne ga kowane society, ku daina barin society cewa wai a ga mutane suna rashin kyautawa a zuba musu ido, a ga kaza da sauransu. To yaranku da su suke kwaikwayo, kai yau ko oko ne ko arne ne a sa masa ido, kada ya zo da kwalbar giya yana tumɓe da wai don shi kirista ne bai isa ya cikin al'ummar musulmi ba. Kada ya ɗauko tawul kawai ya fito da burushi yana burushi da safe daga shi sai tawul babu riga a jikinsa, wannan zai yi tasiri wajen tarbiya. Kada ya ɗauko matan banza ya rungu mota ko ya kawo ƙugunta ana kallo, duk wannan hanawa ke yana daga cikin abin da yake lalata tarbiya. Shi sa duk unguwannin yau da suke bari ake musu irin wannan ibn santa da wasu mini stadium, wata sabuwar lalacewar da ta fito nan ma duk wuri ne ba wajen salatin annabi ba, ba wajen karatun alkur'ani ba, ba wajen koyon kasuwanci ba, waje ne kawai da za a zo a yi wata mini stadium, ana wata ƴar ƙaramar stadium ana ta wasa, daga nan sai ga caca ta shigo, daga nan sai ga an fara shaye-shaye, daga nan sai ga an daina yin sallah. To yara suna kallon wannan, duk su ma aka suke tasowa. Ai shi sa masu tarbiyya suka ce yara ko a tasha suke, to suna zama ƴan tasha. Shi sa in kana da gida a kusa da tasha malam ka sai da shi ka tashi, ka san babu lalacewa irin kamar tasha, domin kowa yana abin da ya ga dama. Kwandasta ne zai yanda yake so, ɗan kamasho ne zai yanda yake so, kowa ne. Shi sa za ka san ana nuna mutum marar tarbiyya sai ce masa mai ɗan tasha. To shi sa duk unguwanni da suke kusa da wannan sai ga yaran tarbiyyarsu tana da ƙaranci. Balantana mata a ce kuma ƴan talla ne, to an shiga uku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To duk wannan abu ne babi na tarbiyya da ya kamata a kula. Kuma a waɗannan shekarun da na gaya ma duk a nan ne, in mutum aka ci sa'a ya wuce shekara 17, shekara 18, to Allah ya taimake shi. Shi sa wani mawaƙi yake cewa وبني عشر من السنين غلام رفعت النذيره الأقلام يتي إن أنا مغانا شكرو إن كتي إن شكرا غوما زوا ترى تقوز بقوي آيا ديو غلام سونا سيارو رفعت النذيره الأقلام أن أوكي مسا القلمة ملايكو باسا روتا مسا لا تقوز نبي للتالي بيهو كان سبا ستمين وابن إشرين للسبا والتفابي ولا يسنيه أن هواه ملام لن شكرا أشرن تو كاغا ونن للسبا والتفابي أن يشري لن قروتيا كنن قروتي دن جن هوكا ستي لا يسنيه أن هواه ملام baya zargin mai zargi akan son zuciyarsa duk abin da ya ga dama zai shi sa yake buƙatar iyaye yake buƙatar makaranta yake buƙatar society yake buƙatar guardian a dinga dora shi akan hanya saboda la yasnihi an hawahu malamu duk abin da ya raya ransa tare masa zai bai san implication illar abin da zai jawo masa in yi shaye shaye ba bai san illar da zai jawo masa in yazo yi wata shiga ba bai san illar za ta zo an yi kaza ba shi da wannan tare shi yake da buƙatar kulawa to lokacin da iyaye suka yi buris ba sa kulawa da ƴaƴansu sai society sai ta lalace to shi ne za ga yara mallan abin sai ya baka tsoro shi yasa duk faɗin da bar da ake a cikin gari za ga yara ne ɗan shekara 14 15 16 17 kuma wallahi yaran in ba su saitu ba to su ne da suke koma kidnapper su ne suke koma ƴan fashi su ne suke komawa kaza Allah ya kiyaye saboda dama ba su taso a cikakkiyar tarbiyya ba kuma sai an hada hannu da an hada hannu da karfe kowa ya shigo sannan za a tsaftace society in society ya tsaftata to tarbiyya za ta sauka wuri na uku shine makaranta al madrasa in aka rasa wuri wanda yake na makaranta makarantar ta saso ba ruwanta da addini watakila ma waƙoƙin kiristoci yake koyawa yara a makarantar ba a sa su yi sallah ba a nuna musu girman sallah ba a nuna musu girman alqur'ani ba a nuna musu muhimmancin sunna an fi nuna musu muhimmancin mangofat da ainihin turawan yamma da su yi turanci in aka zo ane musu alifin bawa ma sun tsana tsaki suke ba sa so to nan ma akwai tashin hankali tarbiyya ta samu matsala kuma a makarantar nan sai an ƙara sawa yaro ido ƴan ajin su suwaye suwa yake mu'amala da su to idan waɗannan tirakuna uku suka tabbatu to sai kaga matashi ya tabbatu to Muhammad bin al-Qasim abin da yayi yana dan shekara 17 Allah ya taimake shi ya tsallake wannan shekaru masu hatsari dan haka a lokacin ya zama ɗaya daga cikin sarakunan musulunci ya kai musulunci zuwa garin Sindu wanda in ka shiga Sindu kamar kaci dukkan kasashen India gaba daya shine continent na India gaba daya inda ka ci Sindu a lokacin to ka ci kamar India ne gaba daya wanda kuma a lokacin zamanin Abdul Malik bin Marwan al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan to a lokacin sarkin Sindu wani sarki ne mai tsauri mai girman sha'ani wanda ake ce da shi Dahir wanda ya kashe ma wani dan aiken Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya aike da Muhammad bin Harun sai yace je ya kai musulunci nahiyar to sai shi wannan sarki Dahir sai kama shi sai ya kashe shi to wannan ne yasa sai Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi yake ce ya kamata ya tura wani komanda babba a bawa matashi wanda zai nuna gogewarsa wajen kai musulunci wannan nahiya ta India wanda wannan shine abin da ya faru a lokacin ana cikin haka sai wasu ƴan fashion jirgin ruwa suka kama wani jirgin ruwa wanda wani sarki da ake ce da shi sarkin tsibirin Yakut sai ce ga kyauta nan da mata ku yangi ya aiko wa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqaf ya aiko izuwa kuma Khalifa Walid bin Abdul Malik to da lokacin da wannan jirgin ruwa to a cikin hanya sai waɗannan ƴan fashin pirate kenan ƴan fashin jirgin ruwa sai suka tarar sai wata mata a cikin su sai ta ɗaga muryarta sai ta kuka tace ya Hajjaj saboda ta san Hajjaji shine gwamnatin musulmi kamar tana kai kukanta kenan duk da Hajjaji wai ba ji ba amma sai labari ya zo masa cewa ga wannan jirgin ruwa nan wani dan fashi ya tare wasu ƴan fashi sun tare su kuma wata mata ma ta nemi daukin ka ya kai Al-Hajjaji da ya ja ga sai ce labbaiki yace na amsa miki kaji akan mutum daya dan haka sai ya aika wa Dahir sarkin Sindu yace ya saki wannan matan ya je bibiye wannan ƴan fashin to sai Dahir yace masa ai shi ba abin da zai iya domin barayi ne suka dauke su ƴan fashi ne suka zo bai kuma san inda suke ba kuma ya san inda suke to lokacin sai Hamiya shine sai kabilanci sai ya riki Al-Hajjaji sai kishi na musulunci sai ya riki Al-Hajjaji daga shine sai ce ya tashi Muhammad bin Qasim a je a bude birnin Sindo an sai duk wani abu da ka sani mai rundina na bukata sai da ya shirya musu tun daga kan man kuli-kuli ko man zaitun ko kulli ko gari duk wani abu da zaka sani da zare na dinki sai Al-Hajjaji bin su ya hada wannan rundunar yace a je a zauna sai an ci birnin Sindo to a lokacin ne sai Muhammad bin Qasim sai ya jagoranci wannan rundunar har sai da ya je garin Debel wanda shine babban birnin Sindo a lokacin shikenan farko an ce shi Al-Hajjaji bin Saqafi ya fara aika Ubaidillah bin Nabhan As-Sulami sai aka tarwatsa shi sai ya kara aike da Badilul Bajali shi ma duk aka tarwatsa kuma duka aka kashe su to a lokacin sai Al-Hajjaji ya ji irin wannan wulakancin da aka yi wa musulmi to shine sai tattara wannan runduna ta Muhammad bin Qasim an ce sai da ya tattara mutum 8,000 kuma ya kashe musu kusan dirhami 1,000,000 shine miliyan 1 kenan 1,000,000 kuma so 60 sai da ya kashe musu dirhami miliyan 60 ta wancan lokacin ya kashe musu kudi yace kawai so yake a je a bude birnin Sindo da lokacin ne sai Muhammad bin Qasim sai ya je kuma dai a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya bashi nasara saboda ya je da irin wani technology da ba a san shi a wurin yaƙi ba sai ya zo da wani abu da ake ce da shi manjanik har ma ya sa masa suna al-arus in an ce manjanik ina irin wani abu da ake dorawa a wani kamar kugiya sai a hankada shi da dutse da wuta sai ya fada cikin gari to irin wannan manjanik din yayi manya-manya wanda yayi guda daya in ana so a danna shi saboda girman sa sai mutum 500 sun halu zannan za su danna shi shi ya dinga aika musu wanda wannan ne yasa sai jikinsa ya mutu kuma aka talwatsa su karshe dai Muhammad bin Qasim ya ci birnin Sindo daga nan ya shiga wannan birni yayi musu kyakkyawar mu'amala fadakalu fi dinillahi afwaja sai suka shiga addinin Allah jama'a mutanen India ai tun daga nan ne yau zaka zo musulunci yana nan yayi na so a kasar India duk abin da za a India sai ka zo musulmi duk wani abu na India in za a yi in banda lalacewa daga shekarun baya sai ka ji musulmi ai mun yi tarihin musulunci a India ana duk wani abu sai ka ji ana kan duk lokacin da zaka ji an ce kan a India to musulmi ne zaka ji sunan musulmi Rahim zaka ji ana Ibrahim zaka ji ana magana Kasim zaka ji ana magana irin wayannan har yau duk abin da za a yi musamman ma harkar fina-finan su ta wannan India da waye da sauransu an shi sa fina-finai irin na da na kasar India saboda da akwai musulmin kuma akwai riko da addinin suka zama ake yin su da mutunci saboda mawakan irin su Muhammadu Rafi ne zaka ji Muhammadu Rafi yake cewa da sauransu duk zaka dinga jin sunayen musulmi zaka ji duk sune masu abubuwan to daga baya da abubuwan suka juye sai shi na ba ku labarin shi wannan Al-Sultan Al-Akbar din nan shine ya cakuɗa musu addinin Hindu da addinin Musulunci da Kiristanci yace ya zama addinin India shi sa yau yawancin duk ƴan India ba su da kishin addini in dai ba cikakkun waɗanda suka karanta addini ba amma karabutan ƴan India wai ƴan fim don mutum yana kiremin shi musulmi ne zaka cewa ba musulmi bane in ya tashi aure zaga wuta yake kuma yana auren ƴar India mushrika mai bautar gunki kuma shi ma bai damu da ya addini ba to wancan influence din ne amma dai Muhammad bin Qasim shi ya kai musulunci India. Yau a India akwai musulmi sama da miliyan 255. Musulman kasar India sun fi mutanen Najeriya gaba ɗaya yawa. Har yau, to duk falalar tana koma izuwa Muhammad bin al-Qasim, wanda a ƙarshe dai sai da yaje suka gwabza fada ya kashe wannan dahir din, ya bude wani birni da ake ce shi birnin Kerch, wanda babban birni ne. To bayan nan kasan Allah shi ke zamani, to ubangidansa sai Allah sai masa rasuwa. Mala haka abuwa suke, kana cikin daula, kana cikin al'amura mala, sai wanda ya daure magindi sai ya faɗi zaɓe, ko kuma a cire shi, ko kuma a yi wa gwamnatin ku juyin mulki, ko shigan irin wannan, to sai ga daula ta tafi. Muhammad bin al-Qasim ba mu ji daɗi ba, sai Al-Hajjaj bin al-Yusuf al-Thaqafi, ubangidansa ɗan uwan mahaifinsa gwamnan Iraki, wanda ya sa shi shi ne zai zama ya kai musulunci, sanda sai Allah ya masa rasuwa a shekara 95 daga hijira, lokacin yana yakin wannan Kerch din. A lokacin da musulmi sun samu dama sun bude wannan gari, har ma suka kashe sarkin Kerch, wanda ake cewa shi Dohir, ba Dahir ba, wancan Dahir sarkin Devil ne. To a lokacin sai Muhammad bin al-Qasim ya ci gaba da bude garuruwa, har sai da ya zo ta masarauta da ake cewa ta Kannauj, wanda tana kan iyakar kasar India. A nan lokacin sai ya aike ƴan aikensa zuwa sarkin wannan masarauta ta Kannauj, yana kiransa zuwa addinin musulunci, ko kuma idan ba su musulunta ba su zauna akan addininsu su ba da jizya. Sai wannan sarki sai ya aiko da mummunan raddi, wannan ne ta sa Muhammad bin al-Qasim ya shirya runduna mutum 10,000, ya fara shirin bude wannan gari. To a daidai wannan lokaci ne kuma sai shugaban kasa ma general shi ma sai mutu, ubangidan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi shi ne Al-Walid bin Abdul-Malik, sai aka yi wa ɗan uwansa Sulaiman bin Abdul-Malik mubaya. Shi kuma Sulaiman bin Abdul-Malik ba sa shiri dama da wannansa, domin wannansa ya so ya kwace wa shi Sulaiman mulki ya dawo da shi hannun ƴaƴansa, Allah bai yi ba. To shi sa da shi Sulaiman ya hau sai ya ce to duk gwamnonin Al-Walid, duk mutanen Al-Walid sai karkare su, sai disappointing ɗinsu, sai tsitsige sai cire su. Wanda wannan shi ne abin da ya faru, wanda sai ya aika cewa ya sauke Muhammad bin al-Qasim al-Thaqafi daga wannan sarki da yake yaɗa musulunci a nahiya ta India. Yace ya ayyana Yazid bin Abi Kawsha a matsayinsa, sai aka yi juyin mulki kenan. Allah ka kiyaye mana juyin mulki. Don haka a daidai wannan lokacin sai Sulaimanu bi ainihin wai tsaya da cire Muhammad bin al-Qasim, sai ce ma a kama shi. Saboda dama yana jin haushi, Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi dan hannun daman wansa ne Al-Walid bin al-Malik. To tunda Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya mutu, waye ya rage sai shi Muhammad bin al-Qasim, sai ce to a kama shi. Sai ce a kama shi, wanda sai ya zama cewa ya zama victim, ya zama duhiya, ma'ana sai ya zama wani abu da ya zama matsala na siyasa, sai ya zama shi ne ya zama cewa illar siyasa, rikicin siyasa sai ya zama ya faro kansa. Wanda wannan shi ne abin da ya faru, wanda duk wannan abin da ya yi ba a gani ba, to shi kenan sai aka kama shi, sai abin sai juye rikicin siyasa, sai ake so a ci mutuncinsa bayan an tatse shi. To sai wata yarinya da ake ce da ita Sita, ƴar sarkin Dahir, wanda shi Muhammad bin al-Qasim ya kashe sarkin Devil ɗin nan, wanda yace ya ki kawo wayannan ƴan fashin jirgero ɗin nan. To dama ta cika da ƙiyayya ta Muhammad bin al-Qasim, saboda ya kashe babanta, a gabanta aka kashe mahaifinta. Don haka sai ta ji labari cewa Muhammad bin al-Qasim ai yanzu an kama shi yana hannu. Da haka sai ta je wajen sabon sarkin nan, sai ta yi masa ƙage, ta ce ya yi mata fyaɗe wa iyazu billah, ta yi masa sharri. Shi kuma sarkin sai ya aike da Muhammad bin al-Qasim wajen gwamnan Iraq, wanda ya canji Al-Hajjaj, shi ne Salihu bin Abdulrahman, ya ce a je a tabbatar a yi bincike a kan wannan lamarin. To ka san in ba a son ka, dama so ake a kama ka da laifi, to ka tabbata kawai sai an kama ka da laifi, ba wani an ce za a yi bincike, da an ce za a yi wani abu kaza za a yi bincike ana tuhumar ka, to fa sai an kai gaci ko tsige ka aka ce za a yi, aka ce za a tsire ka ana tuhumar ka da laifi kaza kaza, ko babu laifin sai an tabbatar da shi, shi mulkin siyasa haka yake. To haka aka yi wa Muhammad bin Qasim, gashi dai ƙarya aka yi, amma saboda ana so a ci zarafinsa a ci mutuncinsa, sai shi wannan kwamanda da aka aike aka ce kai shiga sai kama shi, sai ya daure shi a cikin sarƙoƙi, kuma aka kai shi Iraki, haka wannan gwamna na Iraki sai ya azabtar da shi tsawon watanni, yaro ɗan shekara 24, jarumin da musulunci yake takama da shi, wanda a haka saboda tsananin azaba Muhammad bin Qasim Allah ya yi masa rasuwa, yana an zalunce shi an kashe shi, ya fada hannun mutanen banza, mutanen wofi, wanda su ba wani abu da zaka nuna sun yi wa addinin musulunci, su waɗanda suka azabtar da shi din, da shi gwamnan Iraki, da shi wanda ya canji shi Muhammad bin Qasim, duk ba a san su ba, ba wani abu da suka yi wa musulunci, wannan ce ta sa su kansu mutanen India saboda sun yarda cewa Muhammad bin Qasim ya yi musu bajinta. Ka san India da kirkirar gumaka, duk duniya ba wanda ya kai India yawan gumaka, sai suka sassaka butun butumi nasa suka sa, amma ba shi ne ya so ba, saboda su wasansu ma ba su da addini ba musulmi ba ne, sai suka sassaka butun butuminsa wanda suke girmama shi a kan cewa wannan sarki ne wanda ya yi wa India ayyuka. To wannan shi ne Muhammad bin Qasim, wanda wannan babban jarumi a rana ne kama irin ta yau, wato 20 ga watan Ramadan a shekara ta 72 daga hijira aka haife shi, wanda kyakkyawan misali ne ga samarinmu. Lalle hakika ba ka cewa ni ba zan iya ba, in kana ɗan shekara 18 ko shekara 21 za ka iya zama gwamna in dai banda a Najeriya, za ka iya zama multimillionaire in banda a Najeriya, za ka iya zama shehu malami in banda a Najeriya, domin a Najeriya in kana matashi capitalism ya yi tasiri da wahala, wai ba kowan kowa bane kai, yau kana ɗan shekara 17-18 kawai talaka ne kai, ka fara daga zero ka zama hero, yana da wahala a Najeriya, da wahala ka shiga kasuwar Singa ko ka shiga kasuwar Sabon Gari ko ka je wata kasuwa, yau kawai ba ka da komai, ka zama yau a rana guda baka isa ba ka zama wani shehu malami, baka da wata kungiya da ta daga ka, in baka jajirce kai aiki ba, baka isa ka zama wani shugaba ɗan siyasa, ka zama gwamna ko chairman ba, in ba ka zama cewa kai ma gado kai ba, babanka ne mutu aka dauko aka baka kujerar. Don haka duk a Najeriya za ka yau matasa an daddanne su, to ya za a yi matasa su tashi? Wajibi ne ka tashi ka bar shaye shaye, ka yi koyi da irin magabatanmu na da, dan masanin Kano yana shekara 10 ya zama minista, Yakubu Gawan yana ɗan shekara 10 ya zama shugaban ƙasa, Malam Aminu Kano yana ɗan shekara 10 aka fara jin ɗuriyarsa a siyasa, Shehu Nasiru Kabara yana ɗan shekara 10 aka dinga jin maganganunsa na malinta. Dukkanin wasu malamai da hamsakan 'yan kasuwa, in ka ɗauki masu kuɗi irin na da su ɗan tata da sauransu, suna ƙarancin shekaru suka zama wasu, amma Allah wajiran tsari na capitalism. Yau capitalism ya maida komai gado, komai gado ake yi, kuɗi sai dai ka gada, aiki a NPC sai dai gado, ɗan majalisa sai dai gado, takarar kaza sai dai gado, malinta ma ta koma duk gado, kowa malami ya ɗauko ɗansa shi yake ja masa baki, in ana tafsiri shi ne kaza shi ne halifa, duk komai gado. To kai yau in baka tsaya ka jajirce ba, billahi za a dafe ka a Najeriya. Amma wannan fa yana nuna ma cewa idan ka zage ka dake kai jumuri ka bar wa'ancan miyagun, wallahi ko ana ha maza ha mata sai an ji ka, sai ka ji mala. Da haka wannan shi ne darasin. Allah ka yi wa rayuwarmu albarka, Allah ubangiji ka sa mu zama cewa mun samu alkhairin duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. In mun koma bangaren tafsiri, yau mun yi alkawari cewa a ƙarƙashin hukunce-hukuncen waɗannan ayoyi masu albarka da muka yi, za mu bayani abin da ya shafi sharaɗan shugaba nagari a addinin musulunci, wanda addinin musulunci addini ne mai tsari. Duk wani abu da ka sani na administration da gudanarwa da mulki, wallahi babu abin da musulunci bai zo da shi ba. Kuma yau da ni da kai da za mu sa waɗannan sharaɗan, duk wanda ya zo ya fito takara mu kalle shi, domin cika sai yana da wahala. Ko rabi ya cika, kai ko kashi ɗaya a cikin uku ya cika a Najeriya yau ya ɗaga tuta, sai ka zama shi ne ma'auninka. Ba wani ne zai zo ya ce ma wani ga wanda za ka zaba ba. Ka zama wayayye, ka zama gogagge, a daina amfani da tunaninka. Kai ma Allah ya baka tunani. Ba wani malami ne dan ya je ya karɓo kwangila, kana ɗalibinsa ko kana muridinsa, zai zo ya ce kai a zaɓi wani ba. Kada kai wannan, in dai wannan ba shi da nagarta, kada kai da wani malami da zai zo ya ce ma zaɓi wani a siyasa. In ka bi baya ya shaƙa wallahi, sai dai kai ma in ya baka kasa. Amma in ya fito ma da tsarin ya baka, to kaga ka koma tsari kenan, ba koma magana da muke ba. Dan haka wannan shine wajibi. Allah ya baka tunani da ilimi, to ga abin da ya kamata ya zama wannan shine guidelines naka na zaɓen shugaba, wanda daga cikin sharaɗan da musulunci ya ce duk shugaba, musamman in nace ma ina maganar al-wilayatul amma ko al-wilayatul uzma, mulki babba kamar shugaban ƙasa, yawanci wannan sharaɗan sai shugaban ƙasa ko gwamna. Ai ciyaman ya zama shi ma je kana yi ka ne, gwamna ne yake jiya shi. Wa'innan biyun kamata ya musamman shugaban ƙasa ya suka ma wannan sharaɗin. Sharaɗi na ya musulunci ne, dole duk mutumin da yake so ya zama shugaba a musulunci, sai kai in dai musulmi ne sai an samu al-islamu musulunci. Fala yanbaghi likafirin an yakuna imaman lilmuslimin, ba yanda za a ce a tsarin musulunci kafiri ya zama shugaban musulmi. Duk adalcin, duk adalcin. Amma kuma kada ka yadda a zo to an ce musulunci kuma a zo a yaudare ka mutumin da ba abin da ya haɗa shi da musulunci. Sallah bai damu da ita ba, wataƙilla a gidansa ma akwai wa'inda ba musulmi ba, ba ruwansa, sannan a zo a ce ma ai musulmi ne. A'a, ba irin wannan ake magana ba. Cikakken musulmi wanda yana ɗabbaka addinin musulunci, yana yi wa musulunci aiki, yana sallah, gidansa da tarbiyyar musulunci, to wannan ake nufi. Amma mutumin da yake kafiri dama ba a maganarsa addinin musulunci, ba wani kafiri da zo ka zabe shi. Allah ya ce walai yaj'al Allahu lilkafirina ala almu'minina sabila, Allah bai sanya wa kafirai su zama suna da iko da mulki akan mu'mini ba. Kullun shi musulunci shine a sama, amma ba a ƙasa yake ba. Da haka wannan gaba ce mai muhimmanci. Har ma malami suka ce kai ƙananan ma mulkoki, ko ɗan majalisa ya fito a yankinka, ko ma waye ka zaɓi musulmi. Babu wani zancen kafiri ai yana da adalci, ai kafirci da adalci. Musulunci malam ba ƙaramin abu ne. Sai dai in an zo an baza, sai wannan musulmin kawai zama musulmiya ne shi. Ka san akwai musulmiyan kamar yadda kake gama. Musulmiya ne shi, sai wannan ya zama cewa shi ba musulmi ne, amma yana da tsantsar adalci kuma an gwada shi. Ba wai lokaci guda ba, a an gwada shi an gani baya fifi da kiristoci, yana yi wa kowa daidai da daidai. To irin wannan alakara hatin da ka zaɓi wancan lalataccen musulmin, to ka iya ɗan zaɓar wannan. Amma shi ma alakara hatin. Amma duk lokacin da musulmi ya zama mai ɗan dama-dama, ɗan dama-dama ne musulmi ne, kamar dai wancan shugabanninmu ɗaya yanzu, za ka ga ɗan dama-dama ne, ba matsala. In dai ba wai abin ya fito illarsa cewa ba ya musulunci aiki ba, ana fahimta. Na biyu, musulunci ce in za a yi shugabanci sai an samu az-zukuriyya, shi ne namiji. Ba yadda a mahanga ta addinin musulunci mace ta zama shugaban ƙasa ba, ko mace ta zama gwamna, ko mace ta zama ciyama. Amma dan ɗan majalisa, kansila, sanata, rep, minista, duk irin wannan mace za ta iya yi, kwamishina, duk irin wa'innan ƙananan abubuwa, wannan babu laifi masu zara. Amma dai in mace ta fito zaɓen shugaban ƙasa ko gwamna, to kada ka zaɓe ta a wanga ta addinin musulunci. Musulunci ya hana. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, maza sun fi mata tsayuwa, su ne masu iko a kan mata. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, na daga abin da Allah ya fifi da shashinsu a kan shashi. Wa bima anfaqu min amwalihim, haka nan na daga abin da suka ciyar daga dukiyoyinsu. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yafalaha qaumun wallau amruhum imra'a, mutanen da suka ba wa mata shugabancin su ba su rabauta ba. Ko da dai masu daurewa mata gindi suna cewa wannan ai akan Farisa ake magana. Ai mun san ka'ida ta ce al-ibra bi umumin lafazi la bi khususis sababi, ana la'akari da general lafazin ba wai iya farisa ba ko mutanen Kano ne ko mutanen Katsina ko mutanen Bauchi ko ina ne in dai suka tsora mace to za su ga abun bai musu da yanda ya kamata ba wa ma hadisatu shajaratu dirri an kumbi ba idan mun ji tarihin shajaratu dirri na uku malamai suka ce in dai akwai bakureshi yau a Najeriya akwai bakureshi sai wani bakureshi sai ya fito takara mutumin kirki ko musulmi to kowaye za shi ya kamata ya zama mulki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu hadzal amr fi quraish ma baqi minhu sunani yace wannan halifancin na musulunci ba zai guje ba a cikin qurayshawa mutakar akwai mutum biyu a cikin su sai to ba qurayshi shine zai mulki a wata ruwa yace al-immatu min quraish shugabanni daga qurayshawa suke shi sa babban malami ibn khaldun rahimahullahu ta'ala bayan da ya kawo wannan sharhi yace al-jamhur ala al-qawli bi ishtiratiha jamhuri sun kafa wannan sharadin dole sai mutum ba qurayshi to mu yanzu muna ba mu da qurayshi kaga wannan sharadin ya baci duk wani mutum da yazo cewa ba qurayshi ne ƙarya ne ba wani ba qurayshi ne za Najeriya ba fa sharifi ne sai ba Allah gaba tabala akwai sharifi akwai ahlul baiti an yi auratayya ana samun su eh ko da dai akwai ƴan bige da ƴan ƙarya amma akwai wallahi akwai sharifi sosai ba sharifi ne ba qurayshi ba qurayshi nake cewa yawa akwai bambanci tsakanin sharifi da bakureshi shi bakureshi wanda yake bakureshi tsantsa ai laraba sun ba da kaida banuna banu abna'ina wa banu banatina don kuma mutun an riga an yi aurace ya zama bakar fata yayi kaza amma da yake sharaftaka daraja ce tana nan tana bunsa sannan na hudu amma hangata addinin musulunci an yakuna za a sabiya duk shugaban da za a zaba ana son a zabi mutumin da yake da gari yake da local garma yake da ƴan uwa shine za a sabiya ai lahu jama'atun wanda yake da jama'a ba wai shi kadai bane kawai ba a san shi ba yazo ya tsaya takara ba za a zabe shi ba musulunci sai an ga yana da wasu gungun ƴan local gamma wasu gungun ƴan wat ko wasu ƴan movement din nasu yana da wasu waye kwankwasiya amana ko waye gandujiya ko irin wannan ko shekariya ko irin wannan dai shi ma daidai yake zo ne yana da wasu jama'a domin su wayannan jama'an sukan sa su sai ta mutumin ya zama cewa yi ko ba a yi wa mutumin illa ko ba zai sha wahala wajen mulkin ba ko kuma mai au ƙabilatin tasniduhu ko wata ƙabila wacce za ta ƙarfafe shi ya zama cewa akwai ƙabilarsa an san shi to in ya fito takara addinin musulunci irin wannan yake so ya shugaba saboda zai yi wa ana tsoron a yi masa tawaye ka san me hikimar addinin musulunci in ya zama shi kadai ne ba a san shi ba kawai dai ya zo garin ya zo na har kuma Allah ya taimake shi ya zama kowa ya zama dan garin amma fa ba san su waye ƴan uwansa ba ba san dangin babansa ba kakanninsa to in ya buru takara sai an kalli wannan in ba haka ba to zai zama cikin sauki an gama da shi sannan kuma shi ba zai dinga yiwa mahaifarsa ko jama'ar abin da ya kamata ba sai ya taka kowa akwai wannan hikimar tunda babu kanin babansa a cikin talakawan babu kanwar babansa babu jikansa babu yakwalgwan dinsa babu yakumbansa babu duk wani nasa to da ya zo wani abu da rashin mutuncin sa kawai sai ya taka kowa amma akwai yana da wasu mutane to yakan taimaka masa ya adalci sannan su kuma sukan zama masa garkuwa ba za a yi masa tawaye ba wannan ne hikima ta musulunci na biyar sai ya zama balagagge mai hankali yaro baya mulki a addinin musulunci ai mun dinga jin mulkin yara ana ta samun matsala da su wanda suka yi mulki suna kananan yara yanda waziran mahaifan suka dinga kwacewa to ana so ya zama balagagge kuma mai hankali kada ya zama shashasha wanda ba shi da hankali ba ya shugabanci to kaga nan dan ganye in aka ga sai wa wannan dan ganye ne yana shaye shaye to wallahi kada ku yi zama shugabanku domin shi ma babu kwakwalwa tare da zai ta soki burutsu ai dai ana ganin irinsu kaga mutum yana ta soki burutsu ka ce wannan wai kwakwalwarsa daidai to irin ka san mutum ya dan taba shashasha nan to ko ya daina ba wani lokacin kwakwalwar ta dan tabu yana abin to ana kula da wannan na shida ya zama zai iya yin hukunci duk wani shugaba in zai zama shugaba ya zama zai iya yin alƙalanci ya yanke hukunci ya san wannan shine mai gaskiya wannan mara gaskiya ya san dabarun yanke hukunci sai yana da wannan ilimin na bakwai sai ya zama adali mun yi magana me adalci na dole sai ya zama ya tsaya da adalci amma in ya zama ba adali bane in ka zabe shi ka zabi haramun ka zabi wuta walwal domin ai duk shugabannin yanzu mun gwada mun san waye adali mun san waye ba adali ba na takwas ya zama yana da gogewa ba wai kowanne bane kawai da ya zo maka da sahihul bukhari da muslim dinsa ko ya zo yana jawo masu wata Ali Imana, ko ya zo yana ma taskar tarihi, ka ce kawai ya aka muka lawa wannan shi ya fito gwamna a amala. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wata ka'ida, ba ko da yake kake dauko malami wanda bai goge ba, ba ko da yake kake dauko mai tsoron Allah wanda tsoron Allah sa kawai sani ba. Domin wata rana Abu Zar al-Ghifari ya zo don manzala sallallahu alaihi wasallam yace, ya manzala sallallahu alaihi wasallam, na ka ba wani mulki, na ka ba wani mulki, ni kuma ka kyale ni, me zai hana ni ma ka bani gwamna? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce, lala lala innaka rajulun da'ifun, yace kai mutum ne mai rauni. Ana nufin raunin mulki? Ana nufin rashin tsoron Allah? A'a, ko kusa Abu Zar al-Ghifari tsoron Allah ne da shi, to amma tunanin sa ne ba irin na mutane ba. Shi bai iya administration ba, bai iya siyasa ba, za a yi ta rigima ne. Shi ne raunin nasa, saboda za a yi tuwa-tuwa ya ce bai yadda ba, za a zo da ɗan wata shubuha ya ce ai dole sai an yi gaskiya. Ka san shi in kana mulki wani lokacin sai ka ɗan yadda da shubuha. Duk wannan yana daga cewa abin da mai mulki ya kamata ya kula da shi. Kuma mulki iyawa ne, in mutum wai kawai mutum bai goge ba, bai taɓa yin maunitan aji ba, bai je ya yi karatun boko mai zurfi ba, bai yi administration ba, bai taɓa juya mutane ko ya yi wani shugaba ba, to wai kawai rana tsaka kawai don ya ga ana samun kuɗi a siyasa sai ya fito da tsoron Allah sai ya zo ya yi. A'a, a musulunci ba a yarda da wannan, domin an tambayi Imam Ahmad kamar yadda Shehul Islam Ibn Taymiyya ya kawo a cikin Kitabul Jihad a cikin Majmu'ul Fatawa, yace shin za a bawa waye kamata ya mulki musulmi? Alƙawiyul fajir, ga wani fajiri ne, mutumin banza ne, amma kuma ya iya mulki, ya iya administration, ya iya tara jama'a, ya iya shirya mulki da planning, ya iya gudanarwa, amma fa mutumin banza ne, bai ma san sayi Sahihul Bukhari ba. In ya ga dama ma yace ce ma Annabi Sani ko Annabi Salisu, bai ma san suwaye annababin ma da sauransu, amma fa in yi ma aiki zai ma aiki sosai. To kaga ai ba za ka hada shi da mutumin da zai jawo ma a yayi wallazina amanu awfu bil uqud yuhaddathana wa ni jama hadith, wannan ya fi shi nagarta. To amma aka ce wannan wanda kake ganin sa shi kawai dai dan duniya ne gashi nan wanda zai abin nan, to gwande yayi mulki, sai Imam Ahmad sai ce bal yuwalli alaihim alqawiyul fajir, mutumin da yake mai karfi wanda yake fajiri ya san mulki, shi ya kamata ya mulki, domin ƙarfinsa zai taimaki musulmi. Irin su in suna nan ba za a cuci musulunci ba, ana tsoron musulunci. In suna nan ba za a cuci arewa ba, ala misali in suna nan za su yi amfani ga al'umma. Amma lokacin da ka kawo, kaga wancan ƙarfinsa ya taimaka wa al'umma, wannan kuma rashin taƙawarsa a kan kansa take shi ta jaba. Amma lokacin da ka ɗauko taƙiyi mai kirub da kai, yana taƙiyi, yana so koyar da kai da sauransu, ahalillahi shi na Allah ne, to shi kansa ai nagartacce ne. Amma kuma bai san kurfa-kurfa ba ta siyasa, in wuri ya wuri ba zai iya dukan duro ya dura ashar ba, ba zai iya wannan. Akwai kuma wajen da ake son haka ba, a mulki akwai lokacin da ake son sai an murja, sai an yi ta maguza malam, duk da haramun sai ba kyau, amma akwai lokacin ta wani arama ya yi wa yara suna faɗa magana, kai kumari, sai yaran nan suka ji da wani ɗan ba ake sai irin matasa haka, ya taso wani mai ɗan bana bakwai ya daddanna masa ashar, sai suka tarwatsa, sai ce kai ashe alfasha tana da amfani, ashe haka alfasha take da amfani. To wani lokacin ai akwai lokacin da za a yi, akwai wani limami da muke hira da shi, wani mutumi na ya ce shi ma an zai irin wannan za a yi masa lalata, yana gani kuma komanda ne na hizbu ba ma a wani waje, aka zo za a yi kaza kaza a sakatare local government, za a zo shi ustazi ne bai san komai ba, ya cire babban riga ya ce kaza, ya daki tebur ya fizge wani ya je shi a gefe guda, sai ya fita daga wancan karakta ɗin tasa, ya ce sai aka saurara ma, ya ce bara ma in cire wannan babban riga don kada ta taɗe ni ne ma, in za mu yi rigima to ba in cire ta, da ya haka sai aka da za a yi masa wayo haƙƙinsa a karkatar da shi a nuna masa shi bai san abu ba. To irin haka ake yi ustazai, duk sai ka tattara 'yan boko kuma sai su dinga shafe abubuwan, suna kwashe abubuwan. To shi sa a irin wannan sai aka ce to shi mai tsoron Allah ai a kansa yake, rashin ƙarfinsa kuma zai cutar da al'umma. To wannan ana so ai wannan na tara, sai ya zama ya tsaida addini. Duk wanda za ka zaɓa malam kaga yana da alaƙa da addini, yana kula da masallaci, yana kula da harkar addini, me yake bayarwa gudunmawa wajen addini? In babu
ba ruwansa da addini ka rabu da shi. Na goma, ya zamu yana da al'uwa wal amana, shine manzo Allah subhanahu wataala yake cewa inna khaira man ista'jalta al-qawiy al-amin, ya zama yana da karfi da amana wajen rike wannan mulki nasa, domin karfi da amana yana taimakawa wasu sufofi ne masu kyau wajen mulki. Na sha ɗaya kuma ya zama yana da wayo da iya siyasa, wancan malinta daban. To zaka samu dan bokan kuma da ba malami bane, ko kuma dan birnin da ba malami amma kuma ba waye bane, shugaba sai ka samu waye wanda ya iya siyasa. Ana buga misali da Khalifa Al-Mahdi na Bani Al-Abbas. Wata rana ya zauna yana mulki, kawai sai wani mutum dan bige wani makaryaci sai ya zo, wa fi yadihi na al-malfufa, sai ya dauki hannunsa al-misali sai ya dauko kamar wannan takalma haka, amma takalman an rufe su, sai ya zo da takalma sai ya kawo halifa yace hazihi na alai rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace wannan ai takalman manzala ne sallallahu alaihi wasallam. Da halifan nan ya raka a cikin mutane ne, sai ya karba, ba san ƙarya ne, sai ya karba faqabbala batina, sai ya sumbaci cikin takalman, wa wada'aha ala aini, ya sanya shi a idan kamar tabarruki kenan. Sannan yace wannan mutum a bashi 10,000, kamar yanzu ne ka ce a bashi 10,000,000, yace a bashi 10,000 dirham, dirhami 10,000. Lokacin da mutumin ya karba ya tafi, sai yan fadarsa suke cewa da shi halifa, sai yake cewa kuna tunanin wai na yadda wannan takalman na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuna tunanin yadda wai ya sa wannan takalman? Yace a ƙarya, ban yadda ba. Sai ce walau kazzaunahu, da lokacin da ya zo saboda iya siyasa kenan, ana ke son iya siyasa, da na zo na ƙaryata shi a gaban mutane, to sai mutane sai su ce ai sarkin mu'mini maƙiyin Allah ne, baya son shari'a, baya son addinin Allah, an kawo masa maƙiyin annabi ne. To amma siyasa fa yake so saboda mutane, da yake sai na ƙi, sai na karɓa, na girmama shi, saboda yake su talakawa suna da wata ɗabi'a, duk lokacin da irin ɗan uwansu ne, jinsinsu ne ya rashin gaskiya, suka yi rigima da shugaba, to an fi tausaya wa talakan akan shugaban, ko shugaban ne mai gaskiya, haka ɗabi'ar ɗan adam yake. Sai aka cewa wannan kaga ƙarya ne, to shi sa in kana siyasa shi ma sai da siyasa, wani abun siyasa za ka yi, ko kai ahlus sunna ne sai ka shiga cikin dumudumin ƴan shi'a, ma ba ma ƴan ɗariƙa ba, siyasa kake, ka je ka shiga cikin ƴan ɗariƙa, in kai ɗan ɗariƙa ne ka shiga cikin ƴan izala. Ai za ka cewa gwamna yana zuwa taron maulidi, yana zuwa taron ahlus sunna, ai kai shugaba baka cewa wani sune nawa, wannan duk sai kai irin waɗannan abubuwa. Na sha biyu, sai ya zaɓi waɗanda suke, waɗanda suka dace su ne waɗanda suka zama sun dace da mukamai, kada ya dinga ba wa kowa, sai ya ga kowa fil ɗinsa. In zai ba da kwamishinan lafiya ko ministan lafiya, ya tabbata likita ne kuma ya juma yana aiki a wannan ɓangaren. In zai ba da ministan ilimi ko kwamishinan ilimi, ya tabbata tsohon malamin makaranta ne, ko ya taɓa yin hidimarsa, ko tsohon firinsifan, ko wanda ya aiki a wannan nahiyar. In zai ba da kwamishinan noma, ya tabbata ya karanta agric kuma ya san noma hekta hekta. In zai ba da kwamishina na commerce, ya tabbata ɗan accounting ya ba ko ɗan finance, wanda in aka yi haka sai ga al'amura sun daidaita, wanda sai kaga lafiya komai ya tafi, wanda wannan kenan. Sannan ya zama cewa yana yi wa na sha uku kada ya zuba wa shugaban mutanensa ido, a dinga gani in ya naɗa yana bibiya, in ba ya ba ya canja mutum, ko kuma ya tirsasa mutum ya yi abin da yake so. Na sha huɗu, sai da kansa ya dinga bibiyar halayen talakawansa, me talakawansa suke so. Duk lokacin da shugaba ya zama baya bin abin da talakawa suke so, suna so a yi musu kaza, yaƙi shi ya fi son biyan buƙatar kansa, to wallahi kada ku zabe shi, azzalimi ne, mugu ne, talakawa za su sha wahala. Sannan na 15, sai ya zama mai tausayi ga talakawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar hadisin Ma'qal bin Yasar, yace ma min amirin yali amral muslimina, babu wani shugaba da zai karbi lamarin musulmi, thumma la yastahidu lahum, sannan ya zama baya shan wahala domin su, ya musu aiki wayan sau, kuma baya ya musu nasiha, illa lam yadkhul ma'ahum aljannata, yace to ba zai shiga aljanna tare da su ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, domin talakawa sun zai yan aljanna ne. Na 16, ya dinga shawara da mutane masu hankali, kada ya zama dictatorship. Na 17, ya zama mai sadautan saka jarumi, kada ya zama matsoraci da an taɓa shi ya ja da baya, ba zai iya komai ba. Na 18, ya zama yana da lafiyayyen gaɓai, idan sa biyu lafiya lake, kunnansa dai yana ji ya zama dai lafiyayye physical fit na 19 ya zama da babawa ba na 20 ya zama cewa kada ya zama yana da tausayi in an zo yanke hannun barawo ko an zo tsayar da hadi ya zama cewa sai kashi ba zai iya gani ba to yana da rauni ba zai iya mulki ba na 21 ya zama abu sa mazhaba ta ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya zama yana da wata mummunar aqida ko dan qur'ani yuna ne ko yana zagin sabai to kada ka taba zaban sa bai kamata kuma ya zama shugabannin musulmi ba na 21 na 22 na karshe ya zama za ta kawa wa wara'i ya zama mai tsoron Allah da tsantseni daidai gurgudu wa'annan sharadan yau da shugabannin musulmi cikar su to wallahi da mun zauna lafiya a Najeriya da komai ya tafi da ba za ka dinga jin abubuwa na kunji-kunji ba amma mu za mu yi wa kanmu ya rage namu maga sun cika wannan sharadan kuma wallahi sai mun daina karbar taliya sai mun daina karbar wani abu mun tsaya mun duba taliyan nan ka ci ta rana daya amma azabar da zaka ji sai ka dauki shekara da shekaru jikokinka ma sai sun amsa wannan azaba to kaga ya kamata kuma a wajen Allah Allah sai ya tambaye ka dan me yasa ka je ka zabo wanda yake ba ainihin nagartacce ba Allah ka wadata mu da shugabanni nagari Allah mun roke ka dan girman zakanka Allah dan tsarka kan sunayenka Allah mun roke ka da abinda annabawanka suka roke ka gashi na kyakkyawan sunayenka Allah ka bawo Najeriya shugabanni nagari Allah ka bawo Kano shugabanni nagari Allah ka bawo dukkanin jihohin Najeriya shugabanni nagari Allah ka bawo dukkanin al'umma musulmi shugabanni nagari Allah Najeriya mun gaji ya Allah Allah Najeriya mun gaji Allah ka kawo mana wa'inda za su ji kanmu Allah ka kawo mana wanda za su sauƙaƙa mana rayuwa Allah ka kawo mana wanda za su yi mana maganin tabarbarcewar tsaro Allah ka kawo mana wa'inda za su zama jajirtattu Allah kai kake da 2020 saboda ba su ba Allah ubangiji kai kake da kujera ta dukkanin mulki ba su ba Allah kai ne malikar mulki zul jalali wal ikram Allah ka ba mu shugabanni nazari Allah ka sa wani ramadanin mu yi shi a cikin yalwa da jin dadi da kwanciyar hankali da tsaro da shugabanni nagari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum